الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 14 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 21 ga watan 9 shekara ta 2021. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Darasi da ya gabata a wancan sati mun gama littafin da ake kiransa da suna Fadlul Islam na Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Darasi na yau insha Allah za mu shiga sabon wani littafi. Kafin haka, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali, hukuncin razanar da mace, mutum ya kashe mata kashe da ya mata barazana game da wani abu na cewa in har ta yi kaza to ba zai yi kaza ba, kamar misali ya ce in har ta yi kaza ba zai yafe mata ba. Lalle in ya tabbata wannan kashe da barazana zai sa ta shiga hayyacinta, ta nisanci wannan abin da bai dace ba, ba laifi ba ne bayi mata. Lalle shi daman kashe da barazana ana ma mutum da abin da yake jin tsoro, an gane ko, abin da zai iya sa ya shiga taitayinsa. Misali, idan mutum ya gama bawali su da yawa yakan ga wani ruwa a ƙarshen bawali ya zo mai kauri ko wanda yake fari. Wannan shi ne malamai suke kiran shi da suna wadi, an gane, ka ce alwadi ko kuma ka ce alwadi, kamar yadda suka siffanta shi cewa shi wadi ruwa ne wanda yake fari kuma yana da kauri. Galibi yakan zo ƙarshen bawali, hukuncinsa hukuncin bawali. Iya abin da ya zama wajibi akan mutum shi ne mutum ya yi tsarki. kuma kamar yadda malamai suke fada galibi shi wannan ruwa yakan zo bayan shekaru sun tura an gane ko sai idan mutum misali ya fara girma sannan yake zawa a ƙarshen bawali yake zawa kenan hukuncin sa ɗaya da bawali dama ruwan da yake fita daga jikin ɗan adam kala uku ne ko mu ce zuwa hudu akwai mani akwai mazi akwai wadi sannan akwai bawali shi mani shi kadai ne yake wajabta wanka shi kuma mazi abinda yake wajabtawa mutum ya wanke gabansa da maratayensa kuma ya sake arwalla idan kenan mazi ya fita wanda shi dama mazi kuma ruwa ne wanda yake fari ba shi da kauri shi kwa yakan fita a lokacin da shahawa ta motsa a jikin mutum ko mutum ya yi tunani shahawa ta motsa to a lokacin nan mazi yake fita kuma sau da yawa yakan fita ba tare da kasan ya fita sai dai ka shi lema a jikinka in ya taba jikinka ka wanke ko ka yayyafa ruwa haka in ya taba tufafi ba sai an wanke ba yayyafa ruwa yana wadatarwa ko ka wanke ko ka yayyafa ruwa duk ɗaya ne kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka shi kuma wadi karshen bawali yake zawa kenan hukuncinsa ɗaya da bawali na'am a ba kai za ka kaddara ba ai galibi za ka gani su marwaitan suna amfani da siyaqut tahammul wani ya ce haddafana wani ya ce amba'ana wani ya ce samitu ko kuma akhbarana kai abinda za ka kaddara kala ita ce za ka kaddara kuma ba dan komai ba su saboda a lokacin nan kamar misali ikhtisar ne duk abinda an san kana iya hararo shi a tunaninka abinda kowa ya san shi to ba sai an rubuta shi a takarda domin takardar ita kanta wahala take dan kenan yadda za a amfana da ita ya zamanto kar ya zamanto an cike ta shi yasa suke barin waɗannan kai kai ne za ka faɗa kamar yanzu misali da za ka ga a hadisi an ce misali ana Aisha ta radiyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافين كچه قالت سي كقدر انها قالت kamar misali an Umar radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kafin kace qala sai kace annahu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم shi yasa ai zaka ga galibi ma maimakon su sa amba'ana sai kaga an sa ana kawai ana hamza da nun da alif kenan me ake nufi amba'ana na'am kamar ni wai kamar misali mai shago ne ya zama uwar adashi sukan kawo kudi a hada a cikin yini in kudaden suka hadu sai a dauka a ba wani sannan kuma hallo gobe a hada hallo a ba wani waɗannan kudade in suka gaurayi da kudaden sa babu wata matsala inda ya san adadin abin da ake hadawa to wannan ba laifi bane ba shi abin da muke so mu sani kudin ajiya baka hada su da naka ka shiga shagalin ka sai da izinin mai an gane ko duk kudin da aka baka ajiya to abin da ya kamata kai musu wuri na musamman kar ka hada su da naka in ma akwai naka abinda muke nihi da naka naka wanda kake juyawa kake lamun ranka yau da gobe amma kai ma kana da wani naka na ajiya to ba laifi bane ka ga masu ka kai ka aji amma naka ringa shagalinka da su baya dacewa dole sai da izinin mai su shi ko da mun kudin adashi a zuba a dauka ne ba wani kudin ajiya bane wanda zai dau wani lokaci dan haka ba laifi bane ba yana iya zubawa a kiskin shi kenan ya tattara in ya so a ba wanda za a ba daukan sani kamar yadda muka faɗa a wancan darasi kenan mun gama littafi mai suna Fadlul Islam littafin da zamu sanya a yau shine littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li'itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad haka sunan littafi yake Lum'atu li'itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad zamu dan yi bayani takaitacce game da mawallafin wannan littafi insha Allah sannan kai tsaye sai mu shiga littafi shi dai mawallafin shi wannan littafi shine kamar yadda malamai suke faɗa shine Ash-Shaykhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullahi ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa an haife shi a wata alƙarya daga cikin alƙaryu na Nablus Nablus birni ne wanda yake cikin Filistin a shekara ta 541 a cikin watan Sha'ban yana ɗan shekara 10 shi da mahaifansa da danginsa suka tashi daga ƙasar Filistin suka yi hijira zuwa birnin Sham suka sauka a can birnin Dimashik a lokacin nan yana ɗan shekara 10 wanda farkon neman ilimin sa da yayi shi ne a birnin Sham dan haka idan a tarjumar sa malamai idan suka ce Al-Maqdisi Al-Jamma'ili sai su ce kuma Dimashiki sannan kuma mutumin Dimashik domin tun yana yaro karami mahaifansa suka koma birnin Dimashik a nan ya haddace Al-Qur'ani wanda dama wannan ita ce sunna da al'ada da ɗabi'a ta magabata farko abinda suke farawa da shi haddata Al-Qur'ani zaka samu galibin magabata manya-manyan waɗannan malamai kafin mutum ya balaga ya haddace Al-Qur'ani wani ɗan shekara 10 wani shekara 12 13 14 duka haka zaka same su a wajen haddace Al-Qur'ani to a lokacin nan kafin ya balaga ya haddace Al-Qur'ani ya haddace wani littafi na fiqhu daga cikin littattafan fiqhul Hanabila littafin da ake kiran shi Al-Khiraqi matanul Khiraqi a lokacin nan sai ya dukufa akan neman ilimi a gun malaman birnin Dimashik bayan ya dan tara ilimi sosai a gun malaman garin su sannan sai ya rihila shi da dan amminsa dan khalinsa shine Abdul Gani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi wanda damar rihila bulaguro domin neman ilimi sunna ce ta magabata galibi sukan fara da malaman garin su idan sun nemi ilimi a gun malaman garin su sun tara ilimi kuma duk inda suka ji wasu malamai to a lokacin nan sai su yi bulaguro su je su nemi abin da ke gun su na ilimi wanda bulaguro domin neman ilimi abu ne wanda Allah ya sunnanta mana da nassi na Al-Qur'ani kamar yadda annabi Musa alaihi salam da almajiransa Yusha ibn Nun suka yi bulaguro ta kanas domin neman ilimi. Lokacin da Ubangiji Ta'ala ya ba Annabi Musa labarin cewa ina da wani bawa nawa a mahadar teku guda biyu, kai Musa ya fi ka ilimi. Annabi Musa alaihi salam ya roki Ubangijinsa yaya za a yi ya haɗu da wannan bawa ya je ya nemi ilimi abunsa. Ubangiji Ta'ala ya ce masa ya ɗauki kifi, a inda ya rashi wannan kifi a nan zai haɗu da wannan, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Kahf. Wannan kissa ta Annabi Musa ita ce asali game da shar'ancin ɗalibi ya yi bulaguro domin neman ilimi. Kuma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai sahabin da ya yi bulaguron wata guda, tafiyar wata ya yi domin neman hadisi ɗaya. Hadisi ɗaya tak da yake so ya karɓo sai da ya yi bulaguron wata guda, tafiya ta wata guda. To don haka shi wannan Ibn Qudama Allah ya ji kansa, bayan ya tara ilimi a gumma da mangarinsu, akwai to ɗan khalinsa, in aka ce khali shi ne ɗan uwan mahaifiya, shi ne Abdulgani Ibn Abdulwahid Ibn Ali Al-Maqdisi, suka yi bulaguro a shekara ta 561 suka tafi zuwa birnin Baghdad. Kaga a lokacin nan kenan yana ɗan shekara nawa? 21, tunda an haife shi shekara ta 541. Kenan bulaguron da suka yi zuwa Baghdad shekara ta 561. A lokacin da suka je birnin Baghdad, sun sauka gun wani malami wanda ake kiran shi a Sheikh Abdulkadir Ibn Abdullah Al-Jili Al-Hambali. Suka sauka a nan makarantar shi suke neman ilimi a gunsa. Bayan sun tafi birnin Baghdad da kwana 50, shi wannan malami Allah ya masa rasuwa. Duka kwata-kwata zaman da suka yi a gun shi kwana 50. Daga nan sai suka koma gun Ibn al-Jawzi, malami ne wanda yake mashhuri daga cikin manyan malaman Baghdad. To a lokacin nan da shi da wannan ɗan khalin nasa, sai ya zamanto kowanne daga cikinsu in zai tafi makaranta, abokin sai ya raka shi ya je ya saurari karatun da aka karantar da ɗan uwan shi, shi ma in zai tafi kuma shi ma sai su tafi tare. Haka suka ringa yi. Shi Ibn Qudama ya karkata zuwa neman ilimi wanda yake na fito, sabani shi wato Abdulgani shi kuma sai ya karkata zuwa ilimi na hadisi, kamar yadda shi Ibn Qudama ya shahara a bangaren fiqh, shi kuma ya shahara a bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi. Bayan wannan bulaguro da suka yi, sun ɗan ɗau lokaci wato a birnin Baghdad, sannan a shekara ta 567 daga nan birnin Baghdad, Ibn Qudama sai ya yi bulaguro zuwa Makka domin yin aikin hajji. Bayan ya je ya yi hajji ya gama, kuma sannan sai ya koma dawowa birnin Baghdad. Daman shi birnin Baghdad yana daga cikin biranen da suka shahara da malamai, don duk magabata galibi duk malamin da ya bunƙasa sai kaji an ce ya tafi birnin Baghdad, domin birni ne wanda ya tara malamai a wancan lokaci. To lokacin da ya dawo kuma sai ya sauka gun wani babban malami a birnin Baghdad wanda ake kiran shi Abul Fathi Ibn al-Manni. A lokacin nan ya sauka a gunsa ya ringa neman ilimi. Lokacin da ya tara ilimi a nan birnin Baghdad, ya samu yabo daban-daban daga manya-manyan malamai, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yana faɗa cewa, ma da khalal shama ba'da al-auza'i afqahu min ash-shaykhil muwaffaq rahimahullah. Yace shi a iya sanin sa birni Sham bayan al-Imam al-Auza'i shine Amr ibn Abdullah. To babu wani malami wanda yake mafi sanin hukunce-hukuncen addini sama da wato shi Ibn Qudama, wannan kenan bayan kasancewar ya gama zama na Baghdad sannan kuma ya dawo garin su, kamar yadda wato daga cikin magabata shine Dawud ibn Salih al-Muquli yake cewa naji Abul Fath ibn al-Manni yana fada a lokacin nan shi Ibn Qudama yana zauna a gunsa, yake cewa idza kharaja hadha al-fata min Baghdad ihtajat ilay, yace wannan matashin wannan saurayi idan ya fita daga birnin Baghdad, yace Baghdad fa za ta bukatu zuwa gare shi nan gaba. Har ma wani lokaci aka ji yana fada lokacin da yi niyyar zai fita, shi malamin nasu yake cewa usukun kuna, yace ka zauna anan ka ci gaba da zama anan, yace fa inna Baghdad muftakiratun ilayka, birnin Baghdad yana da bukatar ka, yaya zaka fita ka bar birnin Baghdad kuma baka bar mana bakwatancin ka wanda zai ci gaba da zama a ciki. Wannan duka yana daga cikin yabo da magabata wato suka yi akan shi wannan malami. Har ma wani daga cikin malamai shine Abubakar Muhammad ibn al-Muali ibn Ghanima, Allah ya ji kansa, yake cewa ma a'rifu ahadan fi zamanina adraka darajatal ijtihad illa al-muwaffaq, yace a zamanin wannan namu yace ban san wani malami wanda ya kai martaba ta ijtihadi yace in ba Ibn Qudama ba. Yaban da malamai suka yi masa ya wuce a dissafa, kuma ya zamanto malami ne wanda kowane fanni na ilimi musamman abin da ya shafi dukkan wasu manyan fanninnuka na ilimin shari'a babu inda bai kutsa ba, bangaren abin da ya shafi fiqhu da hadisi da tafsiri da ko da sauransu ba inda bai kutsa ba. Sannan Allah ya masa rasuwa a ranar Asabar shekara ta 620, shekara ta 620 ranar Asabar Allah ya masa rasuwa, kenan yana da shekaru nawa a wannan lokaci? Mun yi bayanin cewa an haife shi shekara ta 521, kenan kuma ya rasu a shekara ta 620. Wajen kusan shekara dari biyar da 41 ne aka haife shi, kenan shekara wajen 81, an haife shi shekara ta 541, ya mutu kuma a shekara ta 620, kenan shekarar shi 81 a nan birnin Baghdad, wato a nan birnin su kenan, birnin Sham, Allah ya masa rasuwa a wannan shekara. Yana daga cikin malaman da ya nemi ilimi a gunsu, malaman suna da yawa, kaɗan daga cikin malaman da ya yi karatu a gunsu a birnin Dimashq akwai mahaifinsa, shine Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama al-Maqdisi, farko a wajen mahaifinsa ya yi karatu. Sannan akwai daga cikin malamansa na birnin Dimashq Abul Ma'ali Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ali ibn Sabir As-Sulami ad-Dimashqi, wannan ma yana daga cikin manyan malamansa. Sannan daga cikin manyan malamansa na birnin Dimashq akwai Abul Makarim Abdul Wahid ibn Muhammad ibn al-Muslim al-Azdi ad-Dimashqi. A birnin Baghdad na daga cikin manya-manyan malaman da yi karatu a gunsu akwai Mubiddin Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abdullah al-Jili al-Hambali, wanda muka yi bayanin cewa da shi da ɗan khalikinsa sun tafi sun sauka a gunsa bayan kwana 50, Allah ya masa rasuwa, shi ne farkon malaminsa a birnin Baghdad. Sannan kuma akwai Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jawzi al-Baghdadi, wanda bayan wancan malami Allah ya masa rasuwa gun Ibn al-Jawzi suka koma. Sannan daga cikin malaman sa na Baghdad akwai Nasihul Islam Abu al-Fath Nasr Ibn Fityan Ibn al-Mandi, wanda wannan yana daga cikin manyan malaman sa, wanda shine muka yi bayani daga cikin yaban da suka masa lokacin da yace zai bar birnin Baghdad. Yace yaya za a yi ka bar birnin Baghdad, baka bara mana kwatancin ka wanda zai maye gurbin ka. Yana daga cikin manyan malaman sa wanda ya jima abun shi, ya nemi ilimi sosai. Sannan kuma malamin sa na kudu daga cikin malaman Baghdad akwai Abu Muhammad Abdullahi Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn al-Khashab al-Baghdadi, wanda malami ne daga cikin malaman hadisi, kuma malami ne daga cikin malaman lugha, wanda kasancewar a bangaren ilimin larabci sanin lugha a lokacin sa babu kamar shi Ibn al-Khashab. Sannan kuma a birnin Mosul a daga cikin malaman sa akwai Abu al-Fadl Abdullahi Ibn Muhammad al-Tusi al-Shafi'i. A birnin Makka na daga cikin malaman sa Abu Muhammad al-Mubarak Ibn Ali al-Baghdadi. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin malaman sa, tare da cewa wanda ya haƙƙaƙa littafin sa al-Mughni sai da ya zano malami ɗaya bin ɗaya malami kusan 32 kai daga cikin malaman da ya karatu a Mus, malami kusan 32. Almajiransa kuma ba sa lissafuwa, wanda akwai manya-manyan malamai waɗanda galibinsu almajirai ne na Ibn Qudama, wanda daga cikin almajiransa waɗanda suka yi karatu a bunsa akwai irinsu kamar yadda al-Imamu Zahabi wato ya zano su. Daga cikin su akwai irin su Yusuf al-Gasudi, irin su Ibn Abdiddaim, irin su al-Jamal Ibn Sayrafi, da al-Shams Ibn al-Kamal, da al-Taj shine Abdul Khalid, da Imaduddin Ibn Badran, da sauransu. Malamai ne waɗanda suke manya-manya, sun wallafa littattafai waɗanda dukkansu suna daga cikin almajiransa. Sannan daga cikin littattafan da ya wallafa, ya wallafa littattafai da dama. Daga cikin littattafansa akwai littafin da ya wallafa akan usulul fiqh da kuma usulul tafsir da kuma abin da ya shafi usulul hadith da kuma littattafai waɗanda suke na fiqh, wanda mafi mahimmancin littafinsa da ya wallafa a bangaren abin da ya shafi fiqh shine littafin da ake kiran shi al-Mughni, wanda al-Mughni akalla ya kai kusan mujalladi 17, wanda malamai suna yabo akan wannan littafi. Duk al-littattafan da aka wallafa a bangaren abin da ya shafi fiqhul Hanabila, to babu littafin da ya kai al-Mughni. Kamar yadda in ka ɗauka a bangaren littattafan Shafi'iyya, babu littafin da ya kai al-Majmu na al-Imamu Nawawi. A bangaren littattafan Malikiyya babu kamar at-Tamhid da al-Istizkar na Ibn Abdul Barr. Haka a bangaren abinda ya shafi littattafan Hanafiya shine kamar irin su wannan littafin, wannan na al-Imam Dahawi, akwai wannan Sharhu Ma'ani al-Athar da Mushkilu al-Athar. A bangaren kenan abin da ya shafi littattafai na bangaren littattafan Hanafiya. To dan haka shi littafin sa wannan umda ne a bangaren abin da ya shafi fiqhul Hanabila. Sannan kuma duk da cewa ya fi karkata a nan, to amma sai da ya wallafa littafi a bangaren abin da ya shafi aqida, bangaren tauhidi. Kamar yadda wannan dukkan su manya-manyan malamai magabata, ko da sun shagala da wani fanni, to bangaren abin da ya shafi aqida sai sun yi kokarin wallafa littafi, domin ta nan za a gane micece aqidar su, kuma kokarin yadda za su bambanta ma jama'a tsakanin wato farar tsakuwa da azurfa kenan micece aqida ingantacciya kuma micece aqida wadda take gurbatacciya wadda aka gina ta akan ra'ayi da san zuciya to shine daga cikin littattafan da ya wallafa a bangaren aqida shine wannan littafi mai suna kenan lum'atul itiqad al-hadi ila sabilir rashad shi lafazin lum'a yana daga cikin ma'anarsa shine malahu nurun abinda yake da haske a cikin shi shine ake kira lum'a an gane ko minan lam'an lam'an shine haskawar haske kuma sannan lafazin lum'a yana daukan ma'anar gulga guzuri kamar yadda Ibn al-Usaymin Allah ya ji kansa yace a ambace shi da cewa gulga guzuri to shine yafi dacewa domin abin da yake cikin littafin kenan guzuri ne wanda yake na kudirin zuciya wanda zai shiryar da mutum zuwa hanya ta daidai wanda za ta sada ka da Ubangiji subhanahu wataala in ma ka dauki lafazin lum'a akan cewa haske kenan haskaka aqida wadda za ta shiryar da kai zuwa hanya wadda take shiryayya shine ma'anar kenan lum'atu litiqad alhadi ila sabilir rashad shine farko malam ya bude littafin da basmala dan koyi da littafin Allah subhanahu wataala kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani ya buɗa ta ne da basmala ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura kuma bangaren wata aya ce wadda ke cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma haka ya fara da bismillah domin koyi da magabatan kwarai duk littafin da za su rubuta farko sukan fara da bismillah saboda ita bismillah akan nemi albarka da ita akan duk wani abu da aka sa gaba to shine anan malam ya fara da bismillah bayan bismillah sai yake cewa alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan al ma'budi fi kulli zaman الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وتشين فرقما ليكي تشوى الحمد لله المحمود بكل لسان yace dukkan wani dangi na yabo gaba dayansa a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah wanda yake abin yabo da kowane harshe al-alif wal-lam na lafazin alhamdu anan listigraqil jins dukkan wani jinsi dukkan wani dangi na yabo ko ma wani irin yabo ne to babu wanda ya cancanta a yaba in banda Allah subhanahu wataala Allahu anan lilistihqaq ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanci yau me yasa saboda kasancewar sifofin shi sifofi ne waɗanda suke na kamala kuma ayyukansa ayyuka ne waɗanda sun kai matuƙa wato a wajen hikima, kuma duk abin da yake tare da bayi gaba daya ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka dukkan wani yabo da jinjinawa, to ba kowa bai cancanta a yaba a farko din banda Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Al-Qur'ani mai girma sura ta farko Ubangiji ta'ala ya buda ta ne da yaban kansa, yace alhamdulillahi rabbil alamin. Haka suratul an'am, alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Haka suratul kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Haka suratul fatir, haka suratul saba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan su ya buda su da yabansa. Dan haka shine anan malam yace alhamdulillahi almahmudi bi kulli lisan, yabo da godiya dukkan su sun cancanta ga Allah wanda yake abin yabo da kowane harshe. Wanda wannan yana nuna mana kowane harshe, kowace lugha, kowa yana yabon Allah subhanahu wa ta'ala da kowane yare. Bayi suna yabon Allah subhanahu wa ta'ala in ma bi lisanil hal ko kuma bi lisanil maqal, kamar yadda dukkan halittu gaba daya suka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala, sukan tsarkake shi game da duk abin da bai dace da shi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ubangiji ta'ala yace samai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su wato suna tasbihi da yabon Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da yake cikin su na halittu. Sai yace babu wani abu ko mun kankantar shi face yana tasbihi da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ku ne ba ku fahimtar tasbihinsu. To dan haka shine yace al-mahmudi bi kulli lisani, abin yabo da kowane harshe. Sai yace al-ma'bud fi kulli zaman, shine Ubangiji wanda yake abun bauta ma a kowane zamani. Babu wani zamani da ya wuce a baya ko kuma zai zo nan gaba a ce gaya zamani ne a rashi wani wanda yake mai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ba. A kowane zamani ba a rasa masu kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a hadisi sahihi, yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amru Allah ta'ala. Manzon Allah yake cewa wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba, suna masu rinjaye akan tabbatar da gaskiya. Manzon Allah yace duk wanda ya saba musu da duk wanda yake musu makalkashiya, manzon Allah yace ba zai cutar da su, suna nan akan tabbatar da gaskiya har sai lamarin Allah ya zo shine alkiyama. Dan haka a kowane zamani wato akan bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wannan bai kebanta da zamani, a kowane wuri ana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan al-ma'budi fi kulli zamani wa fi kulli makani, haka a kowane wuri, kamar yadda mala'ikun da suke cikin sammai suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, haka bayinsa waɗanda suke cikin kasai suna bauta masa, kamar yadda ya faɗa wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, a sama shine abun bauta, haka a ƙasa shine abun bauta, kuma dukkan halittu da kasani gaba ɗayan su suna bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wani abu wanda baya bautar Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul hajji, alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa katsirun minan-nas wa katsirun haqqo alayhi al-azab Ubangiji ta'ala yace shin baka san da cewa Ubangiji mai girma da daukaka dukkan wato halittun da suke cikin samai da kasai suna yin sujada gare shi rana da wata sujada suke masa da taurari gaba daya sai yace wa kasirun minan nas da dayawa daga cikin mutane suna bauta ma Allah subhanahu wataala dayawa kuma azaba ta cancanta gare su to wannan yana nuna ita ibada akwai ibada wadda take bi taskhir hurewa ta Ubangiji subhanahu wataala wanda kafiri ko dan radin kansa bai bauta ma Allah subhanahu wataala to a hakika inuwar shi tana sujada ga Allah subhanahu wataala domin ya fada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda dukkan abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya bai zamanto ba face mai zoma Allah subhanahu wataala ne a ranar kiyama a matsayin cewa bawa ne kaskantacce wanda yake mai bauta masa a matsayin bawa domin kasancewar Ubangiji subhanahu wataala shine mahaliccin kowa da komai shi yake azurta bayinsa shi yake kashewa shi yake rayawa dan haka kenan babu wani dide da ɗaya da zai fita daga karkashin ubudiyya ta Ubangiji subhanahu wataala mumini ko kafiri dan adam ko aljan ko ma mai nene duk abin da ka sani na halittu gaba ɗaya bayi ne na Allah subhanahu wataala shi yasa anan malam yace al-ma'budi fi kulli zamani abun bauta abun bauta a kowane zamani sai ka ce kuma a kowane wuri kamar yadda mala'iku suna bauta masa a sama a ƙasa ma haka bayin shi suna bauta masa kinan wa huwal ladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila sanan sai yace allazi la yakhlu min ilmihi makanu shine ubangijin da babu wani wuri da yake wuhinta game da sanansa babu wani wuri sawa'an wanda yake a bayyane ko wanda yake a boye cikin sarari ko cikin teku ko mai nene ko ma ina ne to akwai sanin Allah subhanahu wataala a cikin wurin wanda wannan a kaikaice martani ne malam yake maidawa ga masu aqidar al-ittihad wal hududiyya wanda suka tafi akan cewa wai Allah yana ko ina ma'ana wai da zatin shi ya bayyana a jikin halittun shi jikin bayin shi shi yasa masirin wannan aqida zaka yi sun ce komai Allah ne wai komai ka gani Allah ne wanda wannan aqida ita ce ainihin kafirci kuma ƙaryatar da alqur'ani ubangiji ta'ala da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa amma ko ina da sanin Allah subhanahu wataala kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada shine anan kinan malam zai zo mana da aya kamar yadda yake fada alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama innallaha bikulli shay'in alim shine ubangiji ta'ala yace shin baka da sanin cewa ubangiji ta'ala shike da sanin duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin kasai yace ganawa ta mutum biyu ba za ta taba kasancewa face ubangiji ta'ala shine na uku idan ku biyu kuka hadu kuna shawara kuna tattaunawa to ku san da cewa Allah shine na uku ku yana sane da biyu kuke kullawa alkhairi ko sharri sai yace wala khamsatin illa huwa salisu an gane ganawa ta mutum uku ba za ta kasance face Allah shine na hudu ganawa ta mutum biyar ba za ta kasance face ubangiji ta'ala shine na shida sai yace wala adna min zalika ko abin da yake kasa da haka kenan in mutum biyu suka hadu suna shawara Allah shine na uku sai yace wala aksara ko kuma sama da haka kenan in mutum shida suka hadu suna ganawa to Allah shine na bakwai in su bakwai ne shine na takwas sai yace sun mai nabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan shine zai ba su labari game da duk abin da suka aikata a ranar kiyama sai yace innallaha bikulli shay'in alim ubangiji ta'ala mai matukar sani ne game da dukkan komai shine anan malamai suka ce wannan ma'iya ma'iya ce amma ma'ana sanin Allah yana tare da kowa amma da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa shi yasa ya huda farkon ita wannan aya da ilimi kuma aka cike ta kuma da ilimi inna Allah bi kulli shay'in alim bayan farko ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh shine anan malam yake mai da martani yace allazi la yaqulu min ilmihi makan shine ubangijin da babu wani wuri wanda yake wuhinta game da sani shi domin shi ya faɗa inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ubangiji ta'ala wani abu a cikin sama ko a cikin ƙasa baya koyuwa gare shi ko mun kankantar abu a duk inda yake ubangiji ta'ala yana sana da shi ya san dukkan abin da yake sarari kuma ya san duk abin da yake cikin teku kamar yadda wannan yana nuna mana fadin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ilimin Allah ya kewaye kowa da komai kamar yadda yace wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin shine yace wa inda hu mafatihul ghaibi makullan gaibu abun Allah suke la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san da su ba wanda ya san su in ban da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana mafatihul ghaib a ƙarshen suratul luqman inna Allah indahu ilmus sa'a sanin lokacin kasancewar alkiyama abun Allah yake wayunazzilul ghaib da saukan ruwa wa ya'lamu ma fil arham kuma shike da sanin abin da ke cikin mahaifa wa yake cewa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gada babu wata rai wadda ta san menene za ta aikata nan gaba dare da sai wanda dai ba wanda ya san abin da zai faru in banda Allah sai yace wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamu babu wata rai wadda ta san a ina ne za ta mutu to waɗannan su ne ake kiran su mafatihul ghaib kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai shi sai yace la ya'lamuha ba wanda ya san su illa huwa in banda shi ubangiji subhanahu wataala sai yace wa ya'lamu ma fil barri shike da sanin duk abin da yake cikin sarari idan aka ce albar kenan sabanin albahar sai yace wal bahr kuma shine yake da sanin duk abin da yake cikin teku duk zurfin teku da yawan halittun da suke cikin teku ubangiji ta'ala yana sane da adadin sa yana sane da komai yana ganin komai sai yace wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha wata ganyar itaciya bata isa bata fado daga kan itaciya ta zo kasa face ubangiji ta'ala yana da sanin faduwar ta wa ma tasqulu min waraqatin illa ya'lamuha ganyen itaciya bata faduwa face Allah yana da sanin faduwar ta sai yace wala habbatin ko wata kwaya da za ta fadi fi zulumatil ardi cikin duhun kasa face ubangiji ta'ala yana da sanin faduwar ta kaga adadin wannan tsirrai da suke fitowa duk kwayar da za ta fadi kasa Allah ya san kwayar da ta shiga cikin kasa shine yace wala ratibin yace kai ba danya ba wala yabisin ko busassa illa bi kitabin mubin face yana rubuce yana tabbace a cikin littafi wanda yake ma'abucin bayani shine lahul mahfuz dan haka komai da ka sani ubangiji ta'ala ya kewaye da sani shi babu wani abu da yake koyuwa gare shi shine anan malam yace allazi la yakhlu min ilmihi makan ubangijin da babu wani wuri da ke wuhinta game da sani shi sai yace wala yashghaluhu sha'anun an shani kuma wani lamari baya shagaltar da ubangiji subhanahu wataala gabarin wani lamari idan aka ce ash'an wani lamari baya shagaltar da ubangiji subhanahu wataala game da wani lamari wannan yana nuna mana cikar kudura ta ubangiji subhanahu wataala shi dan adam mai rauni ne ba yadda za a yi a hankalin da Allah ya maka duk kaifin hankalinka ka hada lamari biyu a lokaci guda kamar yanzu misali wannan yana maka zance wannan yana maka zance dole sai gida ka dakatar da dai ba yadda za a yi hankalinka ya iya daukan zance biyu a lokaci guda aiki biyu dan adam ya hada shi a lokaci guda in dai aiki ne wanda hankali zai yi to babu wani dan adam wanda yake da wani sai dai bangare ɗaya ka yi amfani da hankalinka bangaren aikin ɗin in ma aiki ne wanda za ka yi da hannu ko ka yi aiki da kafarka yanzu kamar misali tela ai aiki ne yake da hannu da kafa yana taka mashi to amma in kana masa hira yana iya daukan hira kuma hannun shi da wannan suna aiki amma inda wani zai zo wannan yana masa zance dole sai ya dakatar da daya to amma shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda cikar kudurar shi wani sha'ani baya shigantar da shi game da wani sha'ani ka kalli yadda bayin Allah subhanahu wa ta'ala a lokaci guda miliyan nawa za a samu na bayi waɗanda suke roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala banda ƴaƴan adam banda aljannu banda dabbobi wanda kuma kowa yana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa buƙatar shi daban kuma kowa yaren shi daban kuma a duk lokacin ya kashe wasu ya rayar da su wasu ya ɗaukaka wasu ya kaskanta wasu ya azurta wasu ya talauta babu wani lamari da yake shagaltar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabarin wani sha'ani babu wani sha'ani da yake shagaltar da shi gabarin sha'ani don haka ya ce kulla yawmin huwa fi sha'ani a kowane lokaci Ubangiji ta'ala yana cikin sha'anin shi yana cikin lamarin shi kenan wannan yana nuna mana cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne a nan malam ya ce wala ya shigaluhu sha'anun an sha'ani wani lamari baya shagaltar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala an sha'anin gabarin wani sha'ani amma kaga mu ƴaƴan adam da yake rauni gare mu idan wani lamari ya shagaltar da mutum wani sai ya ɗauki lumfashin shi kafin ya gama ni bari yi kokari yi san abin da zai yi sai bayan ka gama a ce a ai wannan ya zo ya yi kaza me yasa saboda kasancewar in ka shagala da wani sha'ani ba yadda za a yi ka haɗa lamari biyu a lokaci guda shi ne sai ya ce jalla anil ashibahi Ubangiji ta'ala ya girmama gabarin al'ashibahi kama wal andadi wato da kishiyoyi lafazin al'ashibahi jam'i ne na shabi idan aka ce shabi wanda ya yi kama ta wani ɓangare shi ne ake kira shabi gane ku duk wani abu da ka sani to babu wani abu da ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala ɓangaren abin da ya shafi zacin shi ko sifofinsa ko kuma ayyukansa sai ya ce wal'andad wato da kishiyoyi idan aka ce al'andad jam'i ne na nid shi ma ma'anar sa ne shi ne ashabi ma'ana babu wani wanda ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu da zai iya zauwa a tunaninka to sabani ne ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda ya yi kama da shi don haka kamar yadda malamai suke faɗa sanin abu ka tantance har ka ba da labarin shi baya kasancewa sai ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku in ma abu na farko ya zamanto abin ka taɓa gane shi duk abin da ka gani da idanka za ka iya ba da labari ka ce kama kaza yake ko kuma abin da wato kaga kamar shi abin da ya yi kama da shi ka iya cewa abu kaza kamar kaza ne hanya ta uku wanda ya san abin ya baka labarin shi to kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wata idaniya da ta taba gane shi kuma babu wani abu wanda ya yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un kamar yadda za mu yi to kenan me ya rage wanda ya san shi ya baka labarin shi kuma babu wanda zai baka labari game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa sama da Al-Qur'ani da Sunna shi ne a nan ya ce jalla anil ashibahi Ubangiji ta'ala ya girmama ma'ana ya ɗaukaka gabarin kama wal andadi da kishiyoyi ma'ana duk wani abu da ka sani to girman Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a ce ya yi kama da wani abu sai ya ce wata nazaha Ubangiji ta'ala ya tsarkaka anis sahibati gabarin mata wal auladi da yaya ma'ana ya nisanta kanshi lafazin at-tanazzuh shine an ciro shi ne daga annusuha, in aka ce annusuha shine albu'ud, ma'ana nisanta. Kenan Ubangiji Ta'ala ya nisanta kanshi ga barin mata wato da yaya, shine ma'ana ya tsarkaka ga barin mata da yaya. Me yasa? Saboda sifofin Allah Subhanahu wata'ala sifofi ne waɗanda suke na cika da batsewa, dan ba kowa ba yake bukatar mata da ɗa sai wanda yake talakka kasashe mabukaci wanda yake neman cewa a taimaka masa, shi ko Ubangiji Ta'ala mawadaci. Kuma abu ne sananne, shi ɗa wani ɓangare ne wanda yake na mahaifi. An gane ko? Shi ne suka ce alwaladu juz'un min walidihi, shi ɗa wani ɓangare ne na mahaifi. To Ubangiji Ta'ala shi baya da ɗa, balantana mata. To don haka kamar yadda mushrikai suke danganta masa mala'iku cewa wai ‘ya’ya mata ne na Allah, mala'iku ‘ya’ya mata ne, wai ‘ya’yan Allah ne. Ta'ala Allahu amma ya kulu zalimuna uluwan kabira, kamar yadda ‘yan mushan suka jingina masa Isa alaihi salam suka ce ɗan Allah ne, kamar yadda kuma su ‘yan mushan suka jingina masa Uzair suka ce shi ma ɗan Allah ne. To Ubangiji Ta'ala dukkansu, Ubangiji Ta'ala ya la'ance su game da wannan abinda suke jingina masa na abinda bai dace da shi ba. Me yasa? Saboda jingina ma Allah Subhanahu wa Ta'ala ɗa ko mata, wannan tauye shi ne, kuma aibanta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne, kuma babu wani zagi wanda ya wuce haka. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, takadu samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Shi yasa a nan mala yake cewa wata nazaha, Ubangiji Ta'ala ya tsarkaka anis sahibati gabarin mata wal auladi da yaya, kamar yadda yake badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba. Shine Ubangijin da ya halicci samai da ƙasa, sai ce anna yakunu lahu walad, ta yaya ta zai kasance gare shi, wa lam takul lahu sahiba alhali bai yada mata. Kaga shi kwaɗa ta wace hanya ake samun shi? Ta hanyar mata. To Ubangiji Ta'ala ba shi da mata, to anna yakunu lahu walad, ta yaya ɗa zai kasance gare shi? Kuma haka ya ce mattakazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila, Ubangiji Ta'ala bai riƙi ɗa ba, kuma babu wani abun bauta tare da shi. Duk wani wanda ake bauta masa koma bayan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibada ce ta ƙarya, bai cancanta ba a bauta masa. Kuma haka can ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, Ubangiji Ta'ala bai riƙi mata balantana ɗa. Don haka a takaice a suratul ikhlas ya ce lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ba a haife shi ba, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi ne ya ce wata nazaha, Ubangiji Ta'ala ya tsarkaka anis sahibati gabarin mata wal auladi da yaya, sai ya ce wa nafuza hukumuhu fi jami'il ibadi, hukuncinsa ya zartu a cikin dukkan bayi gaba daya, da muminai da kafirai, kowa da ka sani hukuncin Allah Subhanahu wa Ta'ala zartacce ne game da shi, babu wani wanda ya isa ya kiya. Shi ne alhukumul qadari, hukunci wanda yake na kadara, ko kana so ko baka so hukuncin Allah ya zartu wato game da kai. Domin kasancewar zawar mu duniya, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne ya zo da mu, ba kai bane a ganin damar ka lokacin da kaga dama ka zo. Kuma haka barin duniya da za ka yi ba sai ka ga dama ba, hukuncin Allah in lokaci ya yi dole ka tafi. Kuma ita kanta rayuwa ba kai ba kake tsara ma kanka yadda ka so haka za ka rayu, a'a, Allah Subhanahu wa Ta'ala shi ne yake tsara ma bayan shi rayuwa. An gane ko? Yadda Allah ya so shi ne al'amari yake kasancewa, ba yadda kai bawa ka so. Kenan mumini da kafiri, kowa da ka sani hukuncin Allah zartacce ne game da shi, kuma babu wani mai biyar baya ga hukuncin Allah. Wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi, shike hukunci babu wani mai biyar baya ga hukuncin shi yadda Allah ya tsara ko kana so ko baka so to haka zai kasance wanda wannan yana nuna mana cikar kudura ta Ubangiji subhanahu wataala shine mallan yace wa nafuza hukumuhu fi jami'il ibadi hukuncin sa ya zartu game da bayin sa gaba daya sai yace la tumassilu al-uqulu bit tafkiri yace hankula ba sa kwatanta Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar tunani duk hankalin mutum to bai isa ba ya kwatanta cewa zatin Allah subhanahu wataala kamar kaza ne ko sifar Allah subhanahu wataala kamar kaza take an gane ko ko yace aiki daga cikin ayyuka na Allah subhanahu wataala kamar kaza yake hankali yayi kadan duk tunanin shi ya kamanta Ubangiji subhanahu wataala shine yace la tumassilu al-uqulu bit tafkir hankula ba sa kamanta Ubangiji subhanahu wataala wato ta hanyar tunani duk hankalin da Allah ya ba mutum yayi kadan ya kamanta wato sifa da cikin sifofin Allah subhanahu wataala ta yaya hankalin bawa hankali ne wanda yake tauyayi wanda girman Allah subhanahu wataala ya wuce misali wanda ka dauki hadisin da yake cikin sahihai wanda wani malamin yahudi yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun samu a cikin littafin mu cewa a ranar kiyama sammai bakwai gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora su akan dan yatsa daya sannan kasan bakwai gaba daya Ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora su akan dan yatsa daya dukkan itacen duniya gaba daya Ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora su akan dan yatsa daya sannan dukkan tekuna na duniya gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala zai dora su akan dan yatsa daya sannan kuma asara abinda yake karkashin kasa gaba daya Ubangiji ta'ala zai dora akan dan yatsa shi daya Ubangiji ta'ala sai jijjiga su a lokacin nan manzon Allah sai yace anil malik a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mulmushi ya kilkile da dariya har sai da hakoransa na kurye suka bayyana dan gaskata shi wannan malamin yahudi manzon Allah sai ya karanto fadar Allah subhanahu wataala wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati madwiyatun bi yamini subhanahu wataala amma yushriku to gaya sammai bakwai da kassai bakwai gaba ɗayan su Ubangiji da duk abin da yake cikin su na halittu a ranar kiyama Allah zai dunkule su ya dora su akan dan yatsa shi daya to kai da dan adam baka kai ba matsayin zarra jankiya shi in an danganta ka zuwa ga halittun Allah subhanahu wataala ina kai ina iya siffanta zatin Allah subhanahu wataala ko siffanta kamanta wato wata sifa daga cikin sifofin shi shine anan yace la tumassiluhu al-uqulu bit tafkir hankula ba sa iya kwatanta Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar tunani malan yace wala tatawahhamu al-qulubu bit taswir kuma zukata ba yadda za a yi su kamanta Allah ta hanyar wato surantawa kenan hankali bai isa bai kamanta shi ma tunani wanda yake zawwa cikin zuciya bai isa bai suranta Ubangiji ya ce kamar kaza ne shi ne malan sai yace ya zo da aya laisa kamislihi shay'un domin Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wani abu bai zaman tuba kwatancin Allah subhanahu wataala kaga shay'un anan na kira ce fi siyaqin nafi siga ce daga cikin siyaqul umur komai da ka sani komun kankantar shi babu wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala sai yace wa huwa as-sami'ul basir amma shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayinsa suke faɗa kuma mai gani kaga anan raddi ne malamai suka ce ga al-mushabbiha masu kamanta Allah subhanahu wataala da halitta shi domin akwai waɗanda daga cikin jama'u waɗanda suka kauce ma a aqidar ahlus sunnah wal jamaa wanda ake kiran su al mushabbiha wanda suke kamanta Allah da bayin shi wai su wai kai matuka ne a wajen tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa sai su ce Allah yana da fuska kamar fuskar mu yana da hannu kamar hannun mu yana ji ka sami ina kamar yadda muke ji yana gani kamar yadda muke gani to duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wataala da wata halitta daga cikin halittun shi wannan ya kafirta domin shi yace laysa kamislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da shi kuma shi ya faɗa walam yakun lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tamka ga ubangiji subhanahu wataala kuma shi ya faɗa walam yakun lahu wannan walam yake cewa can halitta alamu lahu samiyya to dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa ka kore ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya kore ma kansa kaga anan ya ce mana laysa kamislihi shay'un to dole mu kore cewa babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wataala kuma mu tabbatar masa abin da ya tabbatar ma kansa anan me yace chai wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne kuma shi mai gani ne kenan dole ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala ji da gani kamar yadda ya tabbatar ma kansa in wani ya tambaye ka yaya jin Allah yake sai ka ce bai faɗa mana ba kuma manzon shi bai faɗa mana ba shi ya san yadda jin shi yake kamar yadda aka tambayi al-Imam Malik game da al-istiwa daukakar Allah akan al-arshi al-Imam Malik yace daukakar Allah akan al-arshin sa abu ne sananne sai yake cewa wal kayf majhulun amma yadda ya daukaka akan al-arshi yace abu ne wanda ba a san shi ba sai yace wal imanu bihi wajibun imani da daukakar Allah akan al-arshin sa abu ne sananne wajibi abu ne wanda yake wajibi sai yace was-su'alu anhu tambaya game da kaifiya yadda Allah ya daukaka akan al-arshin sai yace wannan kuma bid'a ne domin shi Allah ya faɗa ya daukaka akan al-arshin sa amma bai yi bayanin ga yadda ya daukaka kuma manzon sa ma bai yi bayani ba kenan dan haka shine anan malai yazo da wannan aya laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake tamka wato kama da Allah subhanahu wataala sai yace wa huwa as-sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayin sa suke fada ko a ina kake ko a ina kake duk abin da zaka fada to ka tabbata Allah subhanahu wataala yana ji yawan muryoyi baya hana Allah subhanahu wataala ya ji duk abin da bayin shi suka fada sabani ga mu bayin sa wanda jin mu ji ne wanda yake tawayeyye da kowane yare kai zance Allah subhanahu wataala ya san me ka fada kuma yana ji in ku dubu kuke magana a lokaci guda ubangiji ta'ala yana jin kowa amma mu kaga anan kenan ya kamata ka san da cewa koda mun yi tarayya da Allah subhanahu wataala a cikin wata sifa to wajen kaifiya da hakikanin sifar an sha bamba yanzu misali kai dan adam kana ji kamar yadda Allah ya faɗa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira Allah yace dan adam mun maida shi mai ji ne mai gani kuma a wannan aya Allah ya tabbatar ma kansa cewa shi mai ji ne kuma mai gani yanzu jinka kai dan adam so da yawa za a yi magana ba za ka ji abinda aka faɗa sai ka ce a kuga maka ko kuma yanzu jinka in aka yi wani yare ba za ka san menene aka faɗa ba kuma in magana biyu ta zo ko sama da biyu a lokaci guda za ka ji wata amma wata ba za ka ji ba kenan anan ko da ka yi tarayya da ubangiji a cikin wata sifa to ka tabbata hakikanin sifar da kaifiyar an sha bamba yanzu misali tsuntsuwa albewar Allah tana da ido mujiya tana da ido shin idan mujiya da na tsuntsuwa bewar Allah da yake ba dai bane ba kenan dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sifofi kenan wannan aya da yace wa huwa sami'ul basir shi mai ji ne kuma shi mai gani ne kenan sifa ta ji da gani sifofi ne daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك